This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya yau asabar 21 ga watan Disamba shekarar 2024 Muhammad Lalo ne tare da Aisha Mu'azu a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labaran duniya
To Mahmud wani mukamin rokar da aka harba daga Yemen cikin dare ya afka wani yankin Tel Aviv tare da raunata mutane 16. Majalisar Dattawan Amurka sun amince da wata dokar da za ta baiwa gwamnati damar kashe kudade wanda Biden ya ce zai rattaba hannu akai. Sannan mahukuntan kasar Chadi sun baiwa kasar Faransa wa'adin kwashe dakarunta daga kasar zuwa ranar 31 ga watan Janairu 2025.
To kanin labaran duniyar kenan a Najeriya bayan da rautanni suka nuna cewa matatan man Dangote ta rage farashin man da take samarwa kowane tasiri hakan zai yi ga farashin man a gidajen man kasar
to insha Allah mu ma idan muka fara daukan man da ya rage to cikin kowane lokaci mu ma zaki ji farashin da zamu mai da man mu domin dama idan muka samu mai da sauki to mu ma zamu zo mu rage mu sai da ma al'umma da sauki
to idan muka leka jamhuriyar Niger kuwa yayin da aka tunkari bukukuwan Kirsimeti to ko a wani hali bukukuwan suka riski mabiya addinin Krista a kasar ta Niger
cikin komai ubangiji ya ce mu mai sama masu fashi godiya muna yin godiya domin muna da rai muna da lafiya muna ci muna sha ba mu rasa ba har yanzu
muna tafa da shirin adawo lafiya wanda Babu Yakubu Makeri ke gabatarwa to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna
masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya Sojojin Isra'ila sun ce wani makamin roka da aka harba daga Yemen ya afka wani yankin Tel Aviv da sanyin safiyar yau Asabar inda mutane 16 suka danyi rauni. Harin ya biyo bayan wasu jerin hare-haren saman da Isra'ila ta kai babban birnin Yemen Sana'a, cibiyar mayakan Houthi da wata tashar jirgin ruwa a Hodeida tare da kashe akalla mutane 9. Kasa da kwanaki 2 wanda ke zaman martarin hare-haren misal da na jirage marasa matukan da mayakan Houthi da Iran ke marawa baya suka kai Isra'ila. Sojojin Isra'ila sun ce yan Houthi sun harba makaman misal da jirage marasa matuka sama da 200 a yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Sannan mayakan Houthi suna ta wato kai farmaki ta ruwa a Bahar Maliya da tekun Aden. A Gaza kuma an yi wa mutane 19 da aka kashe a farmakin na Isra'ila na baya-bayan nan jana'iza. Da sanyin safiyar yau Asabar ne majalisar dattawan Amurka ta amince da Stop Gap Spending Bill wato dokar da zata dakatar da rufe ofishin gwamnati ta hanyar baiwa gwamnati damar samun kudaden da zata kashe na wucin gadi har zuwa watan Maris. Sai da aka samu amincewar dukkanin majalisun dokokin kasar wato majalisar wakilai mai rinjayen ƴan Republican da majalisar dattawa mai rinjayen ƴan Democrats kafin aka tabbatar da dukan wanda zai sa kaucewa dakatar da aikin gwamnati. Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya Juma'a cewa yana goyon bayan wannan dokar sannan zai rattaba hannu akai don tabbatar da ita a matsayin doka. Da zarar dokar ta tabbata dokar za ta bada dama gwamnati ta samu kudaden gudanar da ayyuka zuwa watan Maris sannan za ta samar da dala biliyan 100 a matsayin kudaden tallafi sannan ga wasu wato dala biliyan 10 wanda za a baiwa manoma wannan ba zai kara yawan bashin da ake bin kasar ba to ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
To nan gaba kadan zamu kawo muku karshen labaran duniyar amma bari mu duba wannan rahoto daga Najeriya. Bayan rahotanni suka bayyana cewa matatan man Dangote ta rage farashin man fetur daga naira 1060 zuwa naira 899.50 wato mutane sun samu naira wato saukin naira 160.50 kenan. Masana a fannin tattalin arziki da sauran masu ruwa da tsaki na ci gaba da yin tsokaci kan tasirin da wannan rangwamen zai yi kamar da za ku ja wannan rahoto da murya wato kilin murya Amurka Madina Dauda ta aika mana daga Abuja
wannan rage farashi da matatar ta yi ya zo ne a wani muhimmin lokaci ga bangaren makamashi a Najeriya yayin da masu ruwa da tsaki ke ci gaba da lalubo kalubale da ke tattare da wadatar mai da kuma arharsa bincike ya nuna cewa kwanan baya ma matatar man dangote ta baiwa ɗan kasuwa rangwamen naira 20 ga kowace lita domin sauƙaƙa farashin rarraba man yaya ɗan kasuwar man fetur masu zaman kansu ke kallon wannan yunkurin shugaban kungiyar Ipman Alhaji Abubakar mai ganda ɗakin gari yayi bayani
Dangote ya rage farashin mai wanda yake mu kan mu ƴan kasuwa masu zaman kansu mun yi farin ciki dangane da raguwar da yake yi to insha Allah mu ma idan muka fara daukan man da ya rage to cikin kowane lokaci mu ma zaki ji farashin da zamu mai da mamu domin dama idan muka samu mai da sauki to mu ma zamu zo mu rage mu saida ma al'umma da sauki domin a samu ci gaba
to sai dai masanin tattalin arziki Dr. Kasim Kurfi ya tsokaci cewa
na farko zamu ce kun san ana bashi danyen mai kuma farashin danyen mai yayi kasa da dala 5 zuwa 6 a kasuwar duniya to wannan shi ma ya shafi yadda yake samun shi saboda haka akwai sauki da yake samun shi kuma wannan saukin shine ya sanya mu yan kasuwa na biyu kuma refinery ta Port Harcourt ta fara aiki ita kuma gwamnati tana saida nata kasa da yadda yake saida so saboda haka in kika diba duk yawanci gidajen mai na NN suna sai da shi naira 60 zuwa 70 kasa da yadda ƴan kasuwa suke saida wannan yasa ƴan kasuwa su ma dole fara saida da sauki amma dai yanzu mafi yawan ƴan kasuwa ba su rage saukin ba dan ba su samu saukin ba wannan dabi'a ce ta ɗan kasuwa in aka ce an ƙara kuɗin mai gobe zai ƙara koda nashi da arhani
amma ga ƙwararre a tsangayar siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu ya yi ƙarin haske yana mai cewa
muna sa rai cewa gogayyar da za su yi tsakanin su da yanda muke gani yanzu tsakanin Dangote da kuma NNPC zai sa a samu raguwar farashin man fetro wanda kuma ya janyo wa mutane talauci da rashin rashi a wannan lokacin sakamakon cire tallafin mai kuma ba a samu wadataccen mai a Najeriya ba shigar da mai kuma sai da dala dala kuma ya tsada a Najeriya wanda kuma ya kawo mana tsadan rayuwa kawo aka muna gani cewa wannan abin da ya fara da wannan rage man fetro da shi Dangote yayi zai ci gaba in har aka farfado da wayannan matatan mai guda biyu na Warri da na Kaduna
abin jira a gani shine yadda mahukuntan kasar za su yi kokarin farfado da sauran matatun man kasar guda biyu da suka rage wato da na Kaduna da kuma na Warri domin kasuwa ta ci gaba da yin halinta saboda ƴan kasa su more Roman demokradiya Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaida Madina Dauda ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Mahukuntan ƙasar Chadi sun baiwa Faransa wa'adin gaggauta janye dakarun da ta girke a ƙasar Chadi daga nan zuwa 30 ga watan Janairun 2025. Wannan matakin ya biyo bayan katse hulɗar yarjejeniyar tsaro tsakanin ƙasashen biyu da mahukuntan ƙasar ta Chadi suka yi a ƙarshen watan jiya na Nuwamba. Daga jihar Jifa da ke makwabtaka da ƙasar Chadi, wakilin muryar Amurka Harusul Rashidu ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Gwamnatin kasar Chadi ta sanar da wannan mataki ne a hukumance da kasar Faransa duk da tsawon shekaru da dama da sojojin na Faransa suka kwashe suna zaune a cikin kasar ta Chadi da nufin taimaka mata wajen yaƙi da ta'addanci a kasar. Amma duk da hakan mahukuntan na Chadi suka bayyana aniyarsu na katse hulɗar yarjejeniyar tsaro da ke tsakanin ƙasashen biyu tare da yin gargaɗi ga Faransa akan ta mutunta sharuɗan da aka gindaya mata na ficewa da ƙasar tun kafin wa'adin ya cika. To ko yan asalin kasar ta Chadi suka ji game da wannan mataki
Muhammadu Suleiman dan asalin Chadi cikin Jamaina wallahi wannan matakin mun ji dadin sa saboda Faransa nan zamanta ba alheri bane a Chadi da ne da ta yi mulkin mallaka ake ganin ta taba ka wani abu Chadi ita da kanta ma za ta iya rike kanta ita Faransan ai zaman nata yanzu ya riga ya kare sun fara tashi saboda gaba ɗaya ma barikin nasu na cikin Jamaina wanda ake ce da shi bas français hukumomin Chadi ne na jami'an tsaro suna ciki kawai sun hana su sakanni sun kwashe kansu sun tashi
Moi, je m'appelle Mahmoud Yusuf.
yace ni sunana Mahmud Yusuf dakarun Faransa dake zaune a nan kasar Chadi da mahukuntan kasar mu ke kokarin ficewar su a gaskiya mu ƴan kasa mun ji dadin haka kamar yadda kuka sani a watan da ya gabata wadansu ƴan ta'adda sun kai hari akan jami'an tsaron mu inda suka yi sanadiyar halaka fiye da 40 daga cikin su amma har kawo wannan lokacin babu na dauki da dakarun Faransa suka kai game da faruwar wannan lamarin
les français on en veut plus
dan haka mu yanzu ba mu buƙatar Faransa kamar yadda suka bar Niger, Mali da Burkina Faso haka mu ma muke buƙatar ficewar su a dukkanin ilahirin kasar mu
comme ils ont quitté au Niger, Mali, Burkina nous aussi on veut que ina ka quitté dans notre territoire en général
daga bisani masu sharhi kan al'amuran yau da kullun a kasar ta Chadi na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da matakan da hukumomin kasar na Chadi suka dauka na rabu gari da Faransa Abdulrazak Garab Babani dan jarida ne kuma mai fashin baki a kasar ta Chadi
abinda mahukuntan Chadi suka bayyana na game da shi katse wannan yarjejeniya shine cewa a yanzu hakan kuma kasar Chadi ta kai matsayin da za ta iya dogara da kanta ba tare da dogara da sojojin Faransa ba wajen kare mutunci da kuma tsaron kasar saboda haka a maganar gwamnatin Chadi lokaci yayi da sojojin na Faransa za su bar kasar da dama daga cikin wanda suka san abinda duniya ta dosa suna ganin kasar Faransa na dakilar da kasar Chadi ne sosai amma kuma shi wannan hukunci da kasar Chadi ta dauka dakarun suna ta kintsawa domin barin kasar ta Chadi amma abinda muka tabbatar kawai da wannan dakarun nasu da suke Barkan wajen arewacin Chadi da kuma nan babban barikin sojojin Faransa da ake kiran sa Bas to duka dai sojojin suna kintsawa ne domin barin kasar ta Chadi
to sai a halin yanzu kimanin dakarun Faransa 1000 ne ke jirgiya kasar ta Chadi tare da sauran kayayyaki masu tarin yawa ke shirin barin kasar ta Chadi kafin cikar wa'adin da aka bayar musu dama dai Faransa ta fara janye dakaranta da kasar ta Chadi tun farkon watan Disamba nan da muke ciki sakamakon katse hulɗar yarjejeniyar tsaro da mahukuntan Chadi suka yi da Faransa tun farkon watan Nuwamban da ya gabata Harusu da Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar
A gaida Harusu da Rashidu da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kamar sauran kristoci na fadin duniya al'ummar Krista a jihar Maradi sun dukufa wajen shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti da kuma tarbar sabon shekarar 2025. To ko a wani yanayi bikin na bana zai riske su? Wakilin muryar Amurka a Maradi Mansur Sani ya yi komana da karin bayani.
Mabiya addinin na Kiristanci na ci gaba da tunkarar wannan rana ta samuwar Isa Almasihu da aka saba a kowace shekara a daidai irin wannan lokacin. Ko menene Noel ko Kirsimeti ke nufi? Fastar Arshi Adamu, Fasto a Egilin Sonitan Maradi.
To, a takaice Kirsimeti ko kuma mu ce Noel hidima ce ta tunawa, wato bikin tunawa ne da haifuwar Yesu Almasihu wanda ya zama mai ceton duniya.
Daga ina ya samu tushe?
To, wannan biki ya samu tushe tun daga farkon halitta lokacin da Ubangiji ya yi magana da mala'ika ko mala'ika wajen Maryamu cewa ga abin zai faru za ta haifi da kuma wannan ɗa zama shine mai ceton duniya. Abubuwan da ya kamata a ce Kirista sun shirya suna isa shirya waɗansu abubuwa na shaidar godiya zuwa ga Allah da kuma waɗansu kyautai ko labaru wanda su ibada ga ƴan uwa da kuma abokan arziki saboda yana tafiya daidai da sabon shekara ta duniya duka baki ɗaya wanda kamar yadda Allah ya ce mun nuna ƙaunar mu zuwa ga kowa da kowa ba wai sai wanda suke kirsa ba a'a
shin kowane irin shiri kristocin na Niger suka yi a wannan shekarar
a hisani na da madam Daniel Lahawa Abu Ibrahim Sonita ko a bana zanda da shekara take amma shi Ubangiji shi yake yin kowane yanayi shi yake yin tanadi akan kari kuma yanda duka abu ya zo cikin komi Ubangiji ya ce mu mun zama masu fashi godiya muna yin godiya domin muna da rai muna da lafiya muna ci muna sha ba mu rasa ba har yanzu kuma cikin shirye-shirye da muke yi Ubangiji Allah yana tanadawa al'umman Niger da dukkan duniya mai sallah lafiya
sunana Adamu Danyinga ina ekklesia Ipen Maradi don kuma muna cike da murna da farin ciki saboda muna cikin koshin lafiya sannan kuma lalle akwai abubuwa da yawa wadanda suna iya su zama muna kalubali ba sosai ba amma dai akwai dan canji saboda bara abinci ko zance kaya suna da dan sauki amma bana suna da dan tsada babban watan mu zuwa ga dukkan ƴan uwan mu Kirista shine Ubangiji ya tsare kowane ɗaya mu ya kawo kwanciyar hankali da salama a cikin ƙasar mu sannan ba gare mu kadai ba har ga ƴan uwan mu musulmi waɗanda muke tare da su mu samu tsawatan mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu
sai dai bikin na Kirsimeti na shekarar ta bana kristocin na Niger sun ce za su mai da hankali wajen addu'ar neman sansauci akan halin da duniya ta tsuntsukanta a cikin wannan shekara ta 2024 da 2025 da ke shirin kamawa a cewar pastor Aji Adamu
ne yanda muke ganin duniya tana cikin halin kakana kai dangane da wannan ta'addanci da ake tagarkwa da mutane ana kashe yakan mutane kuma ana mutane abuwa wanda basu kamata ba gaskiya wannan shine wanda ya kamata mu ci gaba da addu'a yanda ubangiji Allah zai kawo su yin zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a cikin duniya baki daya kuma ubangiji Allah ya tabbatar da albarkar sa a cikin wannan kasa
tare fatan yadda aka fara shirye-shiryen lafiya ya sa a ƙara sallar lafiya Mansur Sani muryar Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida kai Mansur Sani wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a can jamhuriyar Niger din za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a kodi yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya ko muke gani daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin kamar yadda muka faɗa a makon da ya gabata za mu kawo muku shirye-shiryen mu da baya da suka kayatar a cikin wannan shekara a yau kuma za mu kawo muku wani shiri ne da muka gabatar a baya ga kuma yanda shirin ya tafi a yau shirin namu zai duba wasu alƙaluma da hukumomi a Najeriya suka bayyana cewa an samu hatsarin ababen hawa kimanin 18,396 a cikin shekaru uku a Najeriya alƙalumar dai sun nuna motocin haya ne suka fi yawa kana sai motocin direbobi masu zaman kansu da kuma motocin gwamnati cibiyar kididdiga ta ƙasa ita ce ta bada waɗannan alƙaluma a wajen wani taron faɗakar da direbobi da wata ƙungiya mai zaman kanta ta rajin kula da nagarta da inganci wadda ake kira Advocacy for Integrity and Rule of Law Initiative ta shirya a jihar Bauchi wakilinmu a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tattauna da wani babban jami'in 'yan sandan Bauchi wanda ya bayyana sunansa kamar haka
sunana ASP Aminu Gimba Ahmed mataimakin jami'in hulɗa da jama'a da rundunar 'yan sandan jihar Bauchi gaskiya hadarurruka ya zama ruwan dare a ƙasar nan wanda kuma ya kamata dole hukumomi su tashi su yi abin da ya dace domin dakile aukuwarsu kamar yadda cibiyar kididdiga ta ƙasa ta zayyana NBS a rahoton su ya yi nuni da cewa a cikin shekara uku an samu hadarurruka wadda ya kai 18,396 tsakanin shekara ta 2020 da kuma shekara ta 2022 hakanan kuma akwai wannan sun zayyana cewa yawaitan fashe-fashen taya na mota da kuma toki ba bisa ka'ida ba da gudu da ya wuce iyaka shi ma wannan gaskiya ya jawo hadarurruka da dama wadda ya kai kimanin 2,328 a cikin shekara uku kenan so sun bayyana mana kuma haka zalika a cikin kididdigansu na wannan cibiya din ta kididdiga ta ƙasa sun bayyana mana cewa motocin haya su ne a kan gaba wurin hadarurruka mabiyansa kuma shi ne masu motoci mallakin kansu da suke ja sannan kuma akwai motoci na gwamnati da su ma sune na ƙarshe a cikin wannan kididdiga din to kaga wannan kididdiga da suka yi ya zama tilas hukumomi da kuma masu fada a ji ta kowane bangare gwamnati da wadda ba gwamnati ba kamar misali wannan taro da aka yi na yau makasudinsa shine a wayar wa direbobi kai akan irin hadarurruka da yake akan hanya da yadda za su kauce da kuma matakan da su za su dauka da kuma mun bayyana musu laifuffuka da ake aikatawa da dabbobi ke aikatawa akan hanya da kuma yadda za su yi su kare kansu daga aikata wannan laifuka din. So ina tunanin wannan kungiya mai zaman kansa ta merajin dabbaka nagarta da kuma bin doka wannan abu da suka shirya ya zama kan gaba lokaci wanda ya zama tilas ne irin wannan kungiyoyi mu samu yawaitar su.
To kaman akwai yawan mutuwa a rasa rake ne?
Rasa rayuka kamar kididdiga namu na nan Bauchi wanda muke da shi alƙalumar mu sun nuna shekara ta 2022 mun samu rahoto na hadarruka da ya kai kimanin 309 a cikin su muna da rasa rayuka wanda ya kai 294 da kuma jin ciwo ciwuwuka din ya kowane iri dai jumlar su da muka hada 402.
Wajen jami'an kungiyar ta Advocacy for Integrity and Rule of Law Initiative ya mana tsokaci bayan ya bayyana sunansa.
Sunana Mahmud Muhammad Abubakar, ni ne state coordinator na wannan program daga Bauchi. Dalilin da ya sa muka gabatar a takaice, dalilin mu karfafa mutane wajen bin doka da oda bisa la'akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli da yawa, sai muka zaɓi mu ɗauki wani janibi a cikinsa mu wayar wa mutane kai a kansa ko za a samu sauki a rayuwa. To ana faɗakar da su kasan ɗan mutum yana da wahalar sha'ani.
Wani lokacin jama'an da suke
wasa? Suna wasa da shi, suna dai zuwa, yana da wahalar sha'ani. Abu biyu ne yake jawo haka. Na farko san zuciya, na biyu jahilci, wanda kuma ta addafi mu gaba ɗaya, shi ya sa ma yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasa. Laifinsu ne, sannan har da laifin gwamnati wajen bibiyansu akai akai yanda ya dace wajen enforcing law. Sannan kuma ta janibi da na gaya maka, su ɗin masu yin hakan san zuciya ne da jahilci shi ya jawo. Burin ga an cima mu zama 'yan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda shi ne abin da muke so mu cima in Allah ya yarda.
Suba mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka.
Sunana Sani Dalibi, na aiki a ma'aikatar yankari Express a matsayin operation manager. Mun yi appreciating da wannan taro, mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar mu wanda da ba mu da shi. Yanzu kuma through wannan al'amari ina ganin wa'ensu abubuwan da suke tasowa matsaloli da ake samu, insha Allah za a tackle din su. Kuma muna ganin hakan da ake yi shine zai da wayar mana kayan sauran jami'o'in mu direbobi, saboda yanayin driving da ake yi kirin somehow akan hanya da sauransu. Wani ci su wa'ensu gaskiya ba wai sai na ce wai ko in faɗa ko kar na faɗa, wa'ensu suna amfani da baya. Akan misali kamar direbobin da suke yin tafiya da ganin za su iya tafiya Lagos ina ne da sauransu, wa'ensu ba sa iya yin wannan tukin, dole sai sun haɗa da baya. Kuma wani lokacin irin shiga overtaken ɗinnan bayan nan ita ce take kawo musu. To amma through wannan al'amuri da aka zo ake yin wannan workshop ta hanyar ta in ana yi ana kafa doka, kuma duk wanda ya yi wani abin da misbehaving a kayan wannan al'amari za a iya karɓar motarsa ko za a karɓi lasin ɗinsa za a dakatar da shi, sai ina ganin kaman zai zama musu darasi.
To a nan ne za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah kai mu, kuje mu ɗauki da wani sabon shiri. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington muke sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yakubu Makeri, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To za mu fara ne da saƙon Sani mai lange-lange ya lawaya wuri, wanda ya ce ƙididdigar hukumar samar da abinci ta WFP da ta nuna cewa mutane sama da miliyan 52 za su faɗa ƙangin yunwa a sassan Afirka ta zama ƙalubale ga mahukuntan nahiyar. wajen ganin sun shawo kan matsalar. Fatan Allah ya sa a dace. Sai sakon Hassan Dogon Faci Batsari wanda yake salam biyo ya Hausa. Fatan alkhairi gare ku. Bani da wata ƙasa da ta wuce Najeriya. Bani da wata jiha da ta wuce Katsina. Bani da wani gari da ya wuce Batsari. Ina son gari na Batsari fiye da kowane gari a Najeriya. Sai da rashin haɗin kai tsakanin manyan 'yan siyasar garin yana damuna. Ina fatan Allah ya haɗa kawunan masu kuɗin mu da talakawun mu da 'yan siyasar garinmu na Batsari. Amin. Sai sakon Shehu Adamu Rajau wanda yake Allah sarki. Sannu dai gashi shekarar 2024 ta zo ƙarshe. Hakika mun faro wannan da mutane da dama amma yanzu ba sa nan har yayi halinsa. To sai mu ce Allah ya ji kan musulmi. Mu kuma da muke raye ya sa mu cika da imani. Amin. Sai sakon haɗin gwiwa daga Isuhu Makeri Madattai da Magaram tare da Sanusi Madattai da Babe Gambo Tumniya wadanda suka ce hakika muna jinjina a gare ku da kokarin amsa sakonnin mu da kuke yi. Hakika abin ayaba muku ne. Allah ya kara muku hazaka ma'aikatan VOA Hausa. To muna godiya. Kafin mu karkare shirin ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da dumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato plus 1 sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3. Zan sake maimaita lambar: alamar karawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3. Kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannu. Sashen Hausa na muryar Amurka.
Da fatan za ku bibiyi shafukan namu. Yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta zo da labaran duniya a takaice.
To a takaice, sojojin Isra'ila sun ce wani makamin roka da aka harbo daga Yemen ya afka wani yankin Tel Aviv da sanyin safiyar yau Asabar, inda mutane 16 suka ɗanyi rauni. Harin ya biyo bayan wasu jerin hare-haren saman da Isra'ila ta kai babban birnin Yemen Sana'a, cibiyar mayakan Houthi da wata tashar jirgin ruwa a Hodeida, a tare da kashe akalla mutane 9 kasa da kwanaki 2, wanda ke zama martani hare-haren wato martanin hare-haren misal da na jirage marasa matukan da mayakan Houthi da Iran ke marawa baya suka kai mata. Da sanyin safiyar yau Asabar ne majalisar dattawan Amurka suka amince da Stop Gap Spending Bill, wato dokar da za ta dakatar da rufe ofishoshin gwamnati ta hanyar baiwa gwamnati damar samun kudaden da za ta kashe na wucin gadi har zuwa watan Maris. Sai da aka samu amincewar dukkanin majalisan dokokin kasar, wato majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Republican da majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Democrats, kafin aka samu tabbatar da dokar wanda zai sa a kaucewa rufe ofisoshin gwamnati. Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya Juma'a cewa yana goyon bayan wannan matakin, sannan zai rataba hannu akan dokan don tabbatar da ita. Da zarar dokar ta tabbata, za ta ba da damar wa gwamnati ta samu kuɗaɗen gudanar da ayyuka zuwa watan Maris, sannan za ta samar da dala biliyan 100 a matsayin kuɗaɗen tallafi. Mahukuntan ƙasar Chadi sun baiwa ƙasar Faransa wa'adin gaggauta janye sojojinta da ta girke a ƙasar ta Chadi daga nan zuwa ranar 31 ga watan Janairun 2025.
To masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi 8 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. kada manta za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Kazalika muna nan a shafin X, Instagram, Facebook da ma YouTube. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatarwa da Fiona Nandudu da ta hada mana shirin sai injiniyanmu Alfred Santos, ni Mahmud Lalo nake cewa sai anjima.